sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Almasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin yau Asabar 18 ga watan Maris, wacce ke ranar zaben gwamnonin jihohi da ƴan majalisun dokokin jihohi a ƙasa mafi yawan al'umma a Afirka, wato Najeriya. Don haka shirin na Asubahin yau kusan kashi kan kan zaben na matakin jihohin Najeriya ne.
An gama seta na'urar Beavers domin yin aiki da shi wurin tantance mai kada ƙuri'a da aiki sakamakon zaɓe. An yi atisayen horaswa wa jami'an mu daga SPO Coalition da Presiding Officers.
To lallai, amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta ba da umarnin a kama shugaban Rasha Vladimir Putin saboda laifukan yaƙi da ake zargin ya aikata, waɗanda suka haɗa da yin garkuwa da ƙananan yara daga Ukraine. Matakin da kotun ICC ta ɗauka na jiya Juma'a ya jawo yin Allah wadai daga fada Kremlin. Mai magana da yawan fada ta Kremlin, Dmitry Peskov, ya ce Rasha ba ta taɓa amincewa da kotun ICC ba, kuma ta ɗauki hukuncin da ta yanke a matsayin wofi dangane da abin da ya shafi Rasha. Ya ƙara da cewa umarnin abin takaici ne kuma ba za a yarda da shi ba. A cikin wata sanarwa da kotun ICC ta fitar jiya Juma'a, ta ce akwai dalilai masu ma'ana da za a iya yarda cewa Mr. Putin na da alhakin aikata laifi guda ɗaya kan sace ƙananan yara a Ukraine. Rasha ta amince da cewa dakarunta sun kawo yara daga Ukraine zuwa Rasha, amma ta ce wani bangare ne na wani shirin jin kai na kare marayu da yara da aka yi watsi da su. Wannan sammacin na kotun ICC dai shi ne na uku kacal da kotun ƙasa da ƙasa ta bayar ga shugaba mai ci bayan Umar al-Bashir na Sudan da kuma Muammar Gaddafi na Libya. Ƙasar Iran a jiya Juma'a ta rataye wani bakurde da masu fafutuka da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke kallonsa a matsayin fursunan siyasa, inda suke ƙara nuna fargaba kan yadda ake samun ƙaruwar kisa a ƙasar a wannan shekara. Muhayyidin Ibrahim mai shekaru 43 an rataye shi ne da asuba a gidan yaren Urmiya da ke arewa maso yammacin ƙasar Iran, kamar yadda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Iran IHR da ke da headquarter a ƙasar Norway da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama Hengal suka bayyana a wata sanarwa da suka fitar daban-daban. Ƙungiyoyin sun ƙara da cewa an kuma kashe wasu mutane 5 bisa zarginsu da laifuka masu alaƙa da miyagun ƙwayoyi a Urmiya a safiyar jiya Juma'a. An kama Ibrahim ne a shekarar 2017 a wani rikici, inda aka harbe shi a kafa kuma aka yanke masa hukunci a shekara ta gaba. An zarge shi da hannu wajen tafiyar da ƙungiyar KDP a Iran, wacce aka haramta ayyukanta da ta dade tana fafutukan neman yancin cin gashin kai ga yankin da Kurda suka fi yawa a Iran, sannan an same shi da laifin tada bore. Prime Minister Errol Harry ya ce yana da niyyar ba wa dukkan jami'an tsaron ƙasar dama domin yakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ƙarfi. Sarrafawar tabazata ta jiya Juma'a a headquarters sojojin Haiti ta zo ne a daidai lokacin da wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da matsa lamba da su tura dakaru masu ɗauke da makamai na ƙasashen waje don taimakawa 'yan sandan ƙasar ta Haiti wajen kwantar da tashin hankalin da ya ɓarke. Ian Robinson Sabilios yana aiki a ofishin manema labarai na ma'aikatar tsaro ta Haiti, kuma ya tabbatarwa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa jami'ai suna aiki kan shirye-shiryen tura sojoji. Ba a dai bayyana lokacin da za a fara aikin sojan ba, ko kuma rawar da za su taka ba. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a wata kotun tarayya ta dakatar da sammacin kama tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan, inda ta ba shi dama da ya bayyana a gaban alkali a yau Asabar don amsa tuhume-tuhumen sayar da kyaututtuka da aka ba shi yayin shugabancinsa na shekaru 4. Hukuncin ya kuma sassauta takun saka tsakanin magoya bayan Khan da jami'an tsaro a wajen gidansa da ke Lahore, babban birnin lardin Punjab, inda aka jikkata mutane da dama daga ɓangarorin biyu. Rikicin ya ɓarke ne a ranar Talata a lokacin da jami'an 'yan sanda suka yi kokarin kama shugaban jam'iyyar adawa ta Pakistan Tehreek Insaf ko PTI saboda ya kasa tafana a gaban kotu da ke babban birnin kasar Islamabad domin fuskantar zargin cin hanci da rashawa.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, yau 'yan Najeriya ke dunguma zuwa rumfunan kada ƙuri'a don zaben gwamnonin jihohi da 'yan majalisun dokokin jihohi. Kamar dai yadda wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Ilikaya ya yi shimfiɗa.
Ai ne ko ce ta ƙara wa'adin mako ɗaya zaben ya zama a yau Asabar, zai gudana jihohi 28 don sauran jihohi 8 na da lokacin zabensu daban da sauran dangi. Aƙalla dai manyan jam'iyyu APC da PDP na da 'yan takara dukkan jihohin, inda wasu jam'iyyun da suka hada da NNPP, Labour, SDP, YBB da sauransu suka tsera jihohi da dama.
Dole duniya ta san cewa an cuce mu, dole masu wanda
suna zanga-zangar 'yan adawa zuwa INEC cewa Bibas ba ta yi aiki a zaben shugaban kasa da nayin majalisar tarayya ba. A nan jami'a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta nana da shiri tsaf don aikin Bibas a yau din nan.
An gama saita na'urar Bibas domin yin aiki da shi wurin tantance mai kada ƙuri'a da aiki sakamakon zaɓe. An yi atisayen horaswa wa jami'an mu daga SPO Coalition da Presiding Officers.
Za a rufe rumfunan zaɓe da ƙarfe 2:30 na rana a agogon Najeriya, amma duk wanda yake kan layi zai samu damar kada ƙuri'a ko ƙarfe nawa za a ɗauka. Nasiru da Mail Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, to da yake yanayin shirin zaɓe ya fi komai tasiri kan yanayin sakamakon zaɓen, za mu fara ne da batun na shiri, kuma da yake ingancin shirin zaɓen Najeriya na wannan karan ya matuƙar ta'allaka kan ingancin na'urar Bibas. Za mu fara ne da halin da wannan na'ura ta Bibas ke ciki a halin yanzu. Har yanzu dai ga Nasiru.
Hukumar zaben wacce ta dige zaben jihohin daga makon jiya zuwa wannan mako ta yi aikin saita muhimman bayanai don zaben kamar takin zaben da kuma kwanan wata. INEC ta ce kowace rumfa na mallakar na'urar, kuma za a kawo ƙarshen duk ƙalubalen da aka fuskanta wajen sarrafa na'urar don samun mafi sahihancin sakamako. Jami'a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce hukumar na buƙatar duk masu zaɓe su fito su kaɗa ƙuri'arsu da tabbacin samun sakamako daga na'urar da ake wa kiradi tana taimakawa wajen yaƙi da maguɗi.
Kuma insha Allahu Rabbi, matsalar da aka samu da Bibas a wasu wurare a zaben da ya gabata, zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu na tarayya, ba za su maimaita kansa a zaben da muka yi tunkara ba. Kuma in mun duba zaben da ya gabata, na'urar Bibas ya yi aiki a wurare da dama, musamman lokacin tantance masu kada ƙuri'a, inda aka samu dan tangardan na'ura shine lokacin aikewa da sakamakon zabe na rumfar zabe a yanar gizo bayan an gama zabe a rumfunar.
In haka ne, me ya dace bisa doka masu zabe su yi? Matukar INEC bata cika alƙawarin ba. Barista Musa Adamu lauya ne mai zaman kansa a Abuja.
Ground ne wanda za a cigar da petition. In baka cikin Bibas ba za ka yi zaɓe ba. In za a iya tabbatar da shi a kotu, kuma mutanen da suka yi wannan ƙorafin su nawa ne? Total vote ɗin in aka cire nasu zai rinjayi abinda mai nasara ya samu? In ba zai rinjaya ba, to zai zama ɓata lokaci ne kawai, sai su bari kawai.
Alhaji Umar Gital na daga 'yan siyasar da zaɓe baya wuce su tun 1999 ya ce ba mamaki sabuwar na'urar ta samu tutsu kafin a gwanince da aiki da ita.
Abu in ya zo sabo, to dole sai an bi shi a hankali. Abinda mutane ma suke korafi, waɗanda ba su ji daɗin abin ba, suna korafi ne akan yaya ba a sa shi wannan sakamakon zaɓen a cikin na'urar zamani da aka yi alkawari ba. To abu in aka ce aka yi alkawari, to dole a cika, amma in aka samu matsaloli da zai iya hana wancan tun da akwai hanyar da za a iya yi a yi zaben na gari, to dole ne a yi a bi wannan hanya domin a samu a yi zabe na gari.
Dan takarar adawa a NNPP a Bauchi, Halliru Dauda Jika, ya yi fatan na'urar za ta yi aiki kamar yadda aka yi alwashi.
Dole sai wani masana sun je sun tantance, ko kuma a kotu ta tantance shi ta yanke hukunci a kai. Amma dai muna sa rai, in Allah ya yarda, za a yi abin da aka dace wannan karin, tunda shi ba zaɓe yake yi ba, shi kawai yana tantancewa ne. tantancewa kuma sai an tantance mutum kafin a bashi zabe. Sannan doka na wannan gungun zabe da aka yi ta ce idan aka tantance bayan an kada kuri'a, idan numban kuri'a da aka kada ya fi numban tantancewa, wannan zaben an soke shi ko wannan akwatin an soke shi.
A yanzu haka PDP da Labour na shirye shaidu don gurfanar da hukumar zabe gaban kotu kan zargin keta haddin aiki da Bibas. Nasiru Adamalika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, to baya ga yanayin na'urar Bibas, me ake ciki game da faɗaɗɗen shirin zaben? Zainab Babaji gare ki.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a Najeriya ita ce ke da alhakin shirya zaɓe da aiwatar da shi bisa yadda dokar Najeriya ta tsara. Hukumar kuma ita ce ke tanadar da dukkan kayayyakin da ake bukata domin gudanar da zaɓe bisa gaskiya da kuma cikin kwanciyar hankali. Gabanin yin zaɓen gwamnoni a jihohi 28 na ƙasar da majalisun dokoki 993, hukumar zaɓen ta ce ta shirya tsab domin kuwa tuni ta fara raba kayayyakin zaɓe zuwa ƙananan hukumomi don tabbatar da ba a samu jinkiri wajen kai kayan zaɓen a mazaɓu ba, inda ta ƙara da cewa ta horar da turawan zaɓe a matakai daban-daban. Malam Shehu Abdul Baba, shugaban sashen ayyuka na hukumar INEC a jihar Plateau, yace a wannan karo sun fara raba kayayyakin aikin ne tun ranar Laraba gabanin zaɓen don kaucewa matsalolin da aka fuskanta a zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya.
Saboda mu tabbatar cewa abin ya kai da wuri, kin san mun samu dan matsala wancan zaben, to shi yasa hukumar zabe ta yi wannan nazari tace mun fara wannan abin yau Laraba kenan ko kuma gobe Alhamis. To saboda CEO su tantance su duba komai da komai ya cika kafin su tasu ji. To abin da muke da su kamar yadda muke akwai ballot paper da kuma result sheet, shine mu zan muke za mu ba mun ga mun gama ba su ballot paper, in su gama tantancewa za mu ba su kuma result sheet.
Kamar yadda ka fara bayani cewa a wancan karon kun samu matsaloli, a wannan karon wani tabbaci kuke da shi na cewa zai kai kafin ranar zaben?
Eh, to kin ga kamar na daya wancan karon mun ba shi ranar Alhamis ne, yau kuma muna ba shi ranar Laraba. Kuma wannan karon su jam'omu na local government ba su samu lokaci sosai ba, sun duba ba kuma yanzu sun samu lokaci yau da gobe da jibi, in akwai matsala ko ne ba samu ba, kin ga su ga muna mu kuma mu sai mu ga ma cin headquarters din mu na Abuja, duk abin da babu kin ga za a yi da wuri a ba mu kuma mu ba su. Duk muna mun samu motoci yanzu nan suna nan ga su ne, kika duba kina duk motoci zuwa 17 din da suna nan, muka ba su dauka daga nan za mu sa ba musu security da mun tsoro kenan su raka su har zuwa local government. Cikin matakan da aka dauka muna sake wato abin da ake refresher training na jami'an da muka yi amfani da su, za mu yi nan su fi wato nan presiding officer da su assistant presiding officer, za mu kuma wato nan SPO wato supervisors, yau ma muna nan muna yi na coalition officer gidan mu, duk muna nan muna yi, kin ga wannan saboda mu kara ma zaben kurjini da kuma matsaloli da muka samu duk wayannan mu dan duba mu ga cewa ba mu same su zaben mai zuwa insha Allah.
Wasu matsalolin da masu jefa kuri'a suka fuskanta a zaben da ya gabata ya sanya korafe, amma shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau Madam Kaneng Pam Horo tace jama'a ba su karaya ba za su kuma fito don yin zaɓe.
The total number of voters of Plateau State mun san was over 2 million. So yanzu kayan da aka kawo na 2 million ɗin ne kuma ana so a raba shi a yadda a idon kowa inda zai tabbatar cewa ya isa.
Kenan kun gamsu da abinda hukumar zaɓe ta sa domin tabbatar da cewa an raba kayan nan ba tare da wani matsala ba?
Eh, kin san akwai political party agent anan, kowani carton ana bude ana duba ana kirga.
Waɗansu mutane sun ce ba za ma su fito su yi zaben ba, kun wayar ma jama'a kai domin a fito wannan karon a ci gaba da gudanar da zaben?
Mun yi press briefing, mun sake fita cikin jama'a, muna sensitization, muna gaya wa mutane su yi kokari su fito a zo a yi zaben nan da su, abinda duk muke ta gaya musu kenan, kuma haka suna cewa sun gamsu.
Khalid Adam Muhammad da a baya gudanar da zaɓe yace suna roƙon hukumar zaɓen ta gyara kurakuran da ta tafka a zaɓen da ya gabata, inda ya tabbatar da cewa jama'a sun shirya don fitowa yin zaɓen.
A matsalolin da muka fuskanta na farko, su kansu jami'an zaɓen ma ba su zo da wuri ba, domin akwai mazaɓen da sun kai kusan 10-11 ma duk ba su fara zaɓe ba, wasu sun kai 12 ma ba su fara zaɓe ba. Kun ga wannan babban ƙalubale ne game da mutane, don wasu sun fito tun sassafe suna ta jira ba su karya ba. Sannan kuma akwai matsala wanda su kansu jami'an jami'an zaben idan suka zo ba su da kayayyakin aikin nasu bai ishe su ba. Na farko akwai abin da ake mannawa a kowane polling unit yanda za a rubuta result ko kuma number polling unit din za su zo da abin sai su ce ba a ba su masking tape ba. Akwai wanda ma sai amfani muka dinga yi ana nemo kunu ana ba su domin a manna shi domin ya zama na kowa ya gane polling unit din sa. Sannan kuma shi kanshi divas din akwai guraren da an samu matsaltsali sosai a wasu ba su yi training ba ba su iya ba domin akwai polling unit din da agent din party jam'iyyu ne su ne suka karbi divas din suka yi amfani da shi suka nuna wa su jami'an zaben aiki. To kaga wannan gaskiya a ce za a yi zabe kuma ba a yi training din mutane ba wannan gaskiya ba karamin kuskure bane da muke so INEC ta duba wannan abin ta gyara tare da gwamnati gaba daya.
Shugaban kungiyar gamayyan kungiyoyin farar hula da ke wanzar da zaman lafiya reshen jihar Plateau Parkin Jacob Choji ya ba da shawarwari ne kan wasu batutuwa da su masu sa ido suka lura da su don tabbatar da gaskiya da adalci da kaucewa tashin hankalin bayan zabe.
Duk wurin da za a kai an tura masu zabe a kawo moton da zai dauke su ya kai election material in fact result sheet ba a kai wani wurare da sauri ba a hakan har aka jefa kuriya aka gama jefa kuriya ba a samu an idar da wannan din ba a hakan muka discover cewa wayansu polling units za a ga mutane da yawa wayansu polling unit kuma za ta zo cewa mutane tara ne kawai a polling unit din wannan ya kawo matsala sosai domin a wayansu polling units din a kowanne da ba su iya jefa kuriya ba so a hakan in an iya an kai kaya da sauri a karfe 8 da rabi an fara jefa kuriya komai ya je daidai mun sani cewa by 2 o'clock an riga an gama komai in man ya wuce zai wuce zuwa karfe 4 in aka yi haka din kirga kuriya tara su kuriya din da kirga shi da komai da komai daga polling zuwa wards ko ina zai dan yi sauri kuma za a gama da sauri.
Zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki dai yana da muhimmanci sosai a wurin al'umma saboda kusancinsu da wakilansu da kai tsaye za su gabatar da bukatunsu don aiwatarwa. Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa dai ta ce jihohi 8 ne da suka hada da Anambra, Bayelsa, Edo, Ikiti, Imo, Kogi, Ondo da Osun ba za a gudanar da zaben ba don wa'adin gwamnonin su ba su cika ba kuma zabubbukan nasu za su gudana ne a lokuta daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab. To a yayin da hukumar zaben Najeriya ke cewa kowane bangaren ta ya kintsa tsab sufa hukumomin tsaron kasar sun shirya Hassan mai da kaina gare ka
muna ƙara ga jama'a cewa su fito su zabe hankalin su kwance domin hukumar ƴan sanda ta shirya ta kikkawan shiri
jami'in hulɗa da jama'a a hedkwatar rundunar ƴan sandan Najeriya kenan CSP Al-Mustafa Sani ke jaddadawa ƴan Najeriya cewa ƴan sandan sun shirya tsab don tabbatar da tsaro yayin zaben gwamnoni da ƴan majalisun jihohi da za a yi wannan asabar din idan Allah ya kai mu ko a baya-bayan nan sai da mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Major General Babagana Munguno ya bayyana zaben na gwamnonin jihohi a matsayin wanda ke cike da sarkakiya masu hubin diddigin siyasa a Najeriya dai na fargabar samun barazanar tsaro yayin zaben gwamnonin jihohin a Najeriya musamman a jihohi irin su Kano, Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kaduna, Bauchi, Lagos, Gombe da ma wasu jihohin duba da yadda aka fara ya mutsa gashin baki tun gabanin wannan zabe to shin akwai hujjar yin fargaba yayin zaben gwamnoni a waɗannan jihohi tambayar kenan da nayi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja.
Kwarai kuwa akwai yiwuwar barkar tashin hankali a waɗannan jihohi da ka zayyana kuma babbar hujjar shine irin yanayin takara a waɗannan jihohi saboda duka waɗannan jihohi takara ta yi zafi kwarai da gaske a ƴan kwanakin nan abubuwa suna ta ƙara taɓarɓarewa musamman ma ta fuskar tsaro ana samun tashin hankali nan da can kai hare-hare hayaniya a tsakanin magoya baya da amfani da munanan kalamai tsakanin ƴan takara magoya bayan su da kuma makarabansu zan ba da misali a jihar Bauchi alal misali ƴan kwanakin nan an yi ta samun tuhumar gama tsakanin ƴan jam'iyyar PDP mai mulki a jihar da kuma ƴan jam'iyyar APC har ma an rasa rayuka haka ma a jihar Kano an damƙe waɗansu gaggagen siyasa ɗaya daga cikinsu ma an gurfanar da shi gaban kotu kuma irin kalaman da suke fitowa a tsakanin magoya bayan manyan ɗan takara guda biyu a jihar, wato na jam'iyyar APC da kuma NNPP, abu ne mai hazarwa ƙwarai da gaske. Irin waɗannan abubuwa suna faruwa a Zamfara, suna faruwa a Kebbi, suna faruwa a Kaduna. To saboda haka wannan tsoro da ake na barkwar rikici zahiri ne zai iya faruwa, sai dai an ɗau ƙwararren matakai, wanda kuma ina ganin cewa hukumomin tsaro su ne ya kamata a ce su ɗau ƙwararren tsaro. Ƙwararren matakan ganin hakan bai faru ba, amma bisa ga dukkan alamu rikici zai iya barkewa a waɗannan jihohi.
To kowane mataki jami'an tsaro ke ɗauka don tabbatar da tsaro yayin wannan zaɓe? CSP Al-Mustapha Sani jami'i ne a sashen hulɗa da jama'a a hedkwatar 'yan sandan Najeriya.
Hukumar 'yan sanda ta ɗauki kyakkyawan matakai na tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Kuma kamar wayannan jihohin da ka faɗi, ka san da jihohi da ba za a yi zaben gwamna ba, kamar nan Abuja ba za a yi zaben gwamna ba, saboda haka an ƙara musu yawan 'yan sanda a jihohin nan da kuma manyan kwamishinonin 'yan sanda wanda za su je su tabbatar su lura da cewa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Bayan haka kuma feta janar na 'yan sanda ya yi ganawa ta musamman da duk kwamishinonin 'yan sanda ta inda suka bibiyi abin da ya faru a zaben farko da ake, wato zaben shugaban kasa da na majalisun tarayya, a inda suka binciki bayanan da aka yi, kuma suka ƙara ƙaimi, suka dubi inda aka samu gibi domin a tushe wannan gibin. Daga bayan wannan mitin da aka yi zuwa yanzu an kama makamai wajen 182.
Koda bag matakan na jami'an tsaro, a cewar Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa da ke sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero, ya ce adalci shine babban abin da zai tabbatar da zaman lafiya yayin da kuma bayan wannan zaɓe.
Kawai abin da ka'ida ta bayar e bayu, wannan shine zaman lafiyarsu. Amma duk wani yunkuri da za su na sumir zaben da to zai haifar da sakamakon da ba zai wa kowa kyau ba. To in mutane suka gamsu ba a yi wa guɗi ba, to kowaye ita za a samu zaman lafiya. Amma in aka sake aka nuna mutane alamun cewa an yi wa guɗi, to kuma da abin da ake gudu din ba mamaki idan ya faru. Allah ya kiyaye.
Hukumar gangamin wayar da kan jama'a ta Najeriya dai, wato NOWA, wacce ke ta aikewa da sakonnin neman zaman lafiya gabanin ma wannan zaɓe, ta ce akwai abin da ake tsammani daga talakawan Najeriya, kamar yadda Director General na hukumar Dr. Garba Abari ke mun ƙarin bayani.
Abin da ake tsammani su talakawa su yi, da farko su fito ranar zaɓe su kaɗa wuya, na biyu su zamana masu son zaman lafiya da lumana, domin idan ba a zo an gudanar da wannan zaɓen a cikin hali na zaman lafiya da lumana ba, to tashin hankali ne zai biyo baya, kuma a ƙarshe sai a fasa ƙwarar gaba ɗaya, wanda zai zo ba zai zama abin alkhairi ga ƙasa ba, al'umma da kuma kowa da kowa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. To bayan tabbacin da hukumomi daban-daban suka bayar na kammala shirin zaɓe a matakin jihohi a Najeriya kamar da yadda aka ji, bari kuma mu dubi wasu batutuwa na zaɓen. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗauki hankali a zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata shine yadda wasu jam'iyyu suka sha kaye a jihohin da ake ganin za su yi tasiri. Ƙwararru da sauran masu tsokaci na alaƙanta hakan da dalilai daban-daban, ciki har da siyasar ɓangaranci a maimakon ta aƙida ko kishin ƙasa, da kuma rashin gamsuwa da halin da ake ciki game da tsaro da zamantakewa. Shin hakan na iya sake faruwa a zaɓukan na matakin jihohi da za a yi yau? Babangida Jibrin, gare ka.
Jihohin Lagos, Kano, Nasarawa da Plateau da kuma wasu jihohi musamman na yankin kudu maso gabashin Najeriya, dukkanin su ƙananan jam'iyyu ne suka samu nasara a kansu. A jihar Lagos dai, kamar da aka sani, jam'iyyar Labour da ɗan takaranta Peter Obi ke jagoranta ne ta samu nasara akan manyan jam'iyyun ƙasar na APC da PDP. Haka kuma a jihar Kano, inda jam'iyyar NNPP ta Rabiu Musa Kwankwaso ita ce ta samu nasara akan jam'iyyar jam'iyyar PDP da APC. Haka al'amarin yake dai a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda manan jam'iyyar Labour ta samu nasara akan jam'iyyar APC da PDP, sai kuma jihar Nasarawa inda jam'iyyar APC ita ma ta sha kai a hannun jam'iyyar Labour. Jama'a dai da dama na alakanta zaben shugaban kasa da aka gudanar makonni uku da suka gabata da cewa yana da alaka da kabilanci da kuma addini, kamar yadda kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Femi Bajamiya Mira shi ma ya bayyana hakan a wata hirar da ƴan jarida Abuja. Yana mai cewa a fili yake ƴan jam'iyyar Labour sun zabi ɗan takarar nasu ne bisa la'akari da addini da kuma yankin da ya fito, a inda su ma magoya bayan sauran jam'iyyun suka zabi nasu ƴan takarar bisa la'akari da addini da kuma yankunan da suka fito. Binciken da na gudanar dai ya nuna cewa gwamnonin jam'iyyar APC guda tara ne suka samu nasarar lashe jihohin nasu ga ɗan takararsu na shugaban ƙasa wato Bola Ahmed Tinubu, inda kuma gwamnonin jam'iyyar PDP guda bakwai ne suka samu nasarar lashe jihohin nasu ga ɗan takararsu Atiku Abubakar, inda kuma gwamnoni 20 suka gaza kai bantansu a jihohin nasu ga ƴan takararsu walaude na PDP ko APC ko kuma jam'iyyar AFGA. A nan jihar Lagos dai jam'iyyar APC na da gwamna Babajide Sanwo-Olu da ke neman zuwa wa'adi na biyu, a inda jam'iyyar PDP ke da Olajide Adeniran, sai kuma jam'iyyar Labour da ke da Mr. Badebo Rogers Vivo, inda kuma ake ganin fafatawar tamkar tsakanin ɗan takarar jam'iyyar Labour ne da kuma na jam'iyyar APC bisa la'akari da sakamakon zaben da aka gudanar a baya na shugaban ƙasa, inda Peter Obi na jam'iyyar Labour ya samu guru 582,454, inda kuma Ahmed Bola Tinubu na jam'iyyar APC da ya lashe zaben a ƙasa baki ɗaya ya samu guru 572,606, da jam'iyyar PDP da ta samu guru 75,750 kacal. A jihar Nasarawa ma dai ana sahin cewa gwamna Abdullahi Sule na da yakinin lashe zaben ganin yadda aka shawo kan rikicin da ke tsakaninsa da shugaban jam'iyyar ta APC kuma tsohon gwamnan jihar Sanata Abdullahi Adamu. A jihar Rivers kuwa, a yanda jam'iyyar APC ta samu nasara a zaben shugaban ƙasa a wannan karan, ana ganin jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar da ke samun jagorancin gwamna Wilson Wike ita ce za ta lashe zaben. Sai jihar Plateau, inda babban daraktan kamfe na jam'iyyar APC Simon Lalong ke fatan nan ma wanda zai gaje shi na jam'iyyar APC ne zai kafa gwamnati sabanin nasarar da jam'iyyar Labour ta samu a jihar a zaben da ya gabata. To ko menene ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos game da wannan zaben gwamnoni da ƴan majalisun jihohin na ranar Asabar?
Sunana Abubakar Sada Babangida. Ina tabbatar maka cewa ranar Monday zaka sha mamaki. Yarabawa sun zabi Labour Party a matsayin ba sa son Muslim ticket. Bayan haka yanzu kuma ɗan takarar gwamnati da ke Lagos Christian ne, shi ma na PDP din Christian ne, na Labour Party Christian ne. To ba su da zabi. Shi kan shi Sanwo-Olu Manantan Fire yake zuwa church, kuma ka san cewa a yankin nan gaba daya Kristocin Manantan Fire ba za a nuna musu cewa an fi cewa ba. Saboda haka za su dare kamar yadda mu ma muka yi lokacin nan, wani suka zaɓi Atiku, wani suka zaɓi Kwankwaso, wani suka zaɓi Tinubu.
Alhamdulillah, sunana Aminu Dahir Mani. Gaskiya wancan karin gaskiya matsalar da aka samu shine ainihin mafi yawancin su ƴan jam'iyyar na APC galibin su wasan su gaskiya sun yi kwance ta bangaren kamfe, especially zan iya cewa kamar shi gwamnan na Lagos, saboda in ka hada da yadda ya fito yanzu yake campaign din ya sha bamban da wancan karin, ganin cewa da suke da gwamnati to sai suka ga kamar cewa ai ba makawa tunda kuma dan takarar shugaban kasa nasu ne. To shine
to ya fargaban da suke yi na tashin hankali
ban tsammani. Ina ganin koda za a samu sai dai a samu rikicin a wasu unguwanni da suke sabanin magoya bayan ita jam'iyyar ne na APC. To amma dai ina tunanin kamar yadda shi gwamnan Lagos din ya alkawari cewa zai bada ingantaccen tsaro, na ganin cewa kowa ya fito ya dangwala zaben sa ba tare da tashin hankali ba. Ina ganin insha Allah za a yi shi cikin lumana da kwanciyar hankali.
yanzu dai a yanda ƴan Najeriya ke shirye-shiryen kada ƙur'unsu na gwamnoni ranar Asabar din nan na 18 ga watan Maris. Abin jira a gani shine ko waɗannan jam'iyyu da suka samu nasara a zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa za su maimaita nasarorin da suka samu a irin wannan jihohi. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu da wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da shirye-shirye masu ƙayatarwa game da zaben na Najeriya a matakin jihohi. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya da gabatar da shirin, da producer mu Salamun Abu, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.